sashen Hausa da Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 10 ga watan Mayu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
To Sarfilu, kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a fadin kasar Afghanistan wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na karamar sallah daga ranar Alhamis. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 kulle yomin a kasar India ya dan ragu, amma har yanzu adadi ne mai yawa. Sannan fada ya saki barkewa a yau din nan Litini tsakanin jami'an tsaron Isra'ila da Falastinawa.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa ƴan bindiga sun yi awan gaba da mutane 40 lokacin da suke sallar tahajjud a jihar Kaduna.
Wallahi muna cikin sallar tahajjud. Kawai suka zo mutum hudu suka shiga masallacin da bindigu, saura suka rara da wajen masallacin. Sai suka rufe kofa biyu, sai suka bar kofa biyu.
Yau Litinin ne ake sa ran ma'aikatar sufurin Najeriya za ta kaddamar da kwamitin binciken shugaban sufurin jiragen ruwan Najeriya.
Ya kamata za a yi bincike. Idan an tabbatar da cewa ta yi wannan laifi, to ya kamata ta sauka daga kujerarta, sannan kuma akwai hukuncin da ya kamata a mata a mata.
Sai kuma shirin ilimi garkuwa dan adam wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya kuma zai gabatar. Tare da wasu ra'ayoyi da kuma wasu abubuwa kuke aiko mana ta email. Albarkacin watan Ramadan mai cike da alfarma, za mu kawo muku falalar azumin Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Kungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a fadin kasar Afghanistan wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na karamar sallah daga ranar Alhamis, wanda zai kawo ƙarshen watan azumin Islama na Ramadan. Sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da kungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a fadin larduran Afghanistan da dama. Ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin Litini cewa gab da wannan sanarwar tsagaita wuta ta Taliban, mutane akalla 12 sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bus a lardin Zabul na kudancin ƙasar. Haka zalika, wannan sanarwar kwance ɗamara na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata a birnin Kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60, akasari ɗalibai. Taliban ta faɗi jiya Lahadi cewa shugabanninta sun umarci dukkan mayakanta su a tabakinta daina fara kai hare-hare kan abokan gaba a fadin kasar, don 'yan kasar su yi shagulgula cikin abin da ta kira yanayi na kwanciyar hankali da tsaro. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 kulle yomin a kasar India ya dan ragu, amma har yanzu adadi ne mai yawa. Ma'aikatar lafiyar kasar ta faɗi yau ɗin Litini cewa cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabon kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabon mace-mace 3,754. To sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa kirgin ne dai ba a kammala shi ba. Zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a India sun kai miliyan 22.6 a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar ta COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai kaso na yawan waɗanda suka kamu miliyan 32.7 daga cikin jimlar waɗanda suka kamu zuwa yanzu a duniya miliyan 158.3 ita ce kadai ta zarce ƙasar India a cewar cibiyar. Damuwa na karuwa a India kan yadda wani nau'i na hunhuna mai illa ke kama masu dauke da cutar ta COVID-19 da waɗanda suka warke daga cutar. Cutar wadda ake kira mucormycosis a turance, hunhuna ce ke haddasa ta, kuma takan yi illa ga siffar fuskar mutum, wani sa'in ma ta makantar da mutum. Masu fama da cutar sukari ko diabetes da suka kamu da cutar ta COVID-19 sun fi saurin kamuwa da cutar hunhunar a cewar ƙwararru. Fada ya sake barkewa a yau ɗin Litini tsakanin jami'an tsaron Isra'ila da Falastinawa masu ibada daura da masallacin Al-Aqsa a birnin Quds. Shaidu sun ce jami'an tsaron sun harba hayaki mai sa hawaye da nakiyar gargadi cikin masallacin a yayin da masu ibadar suka shiga jifar jami'an tsaron Isra'ila ɗin da duwatsu da sauran abubuwa. An ba da rahoton samun mutane da dama da raunuka, ciki har da akalla 50 waɗanda aka garzaya da su asibitocin da ke kusa. Falasɗinawa da dama ne dai suka jikata a wata mummunar arangama da ƴan sanda a birnin Kudus ɗin daga daren Asabar zuwa jiya Lahadi, yayin da musulmi ke raye daren Lailatul Qadri, wanda shine lokaci mafi tsarki a watan azumin Ramadan.
Kafin Ibrahim da ƙarin wasu labaran, zamu leƙa Najeriya, inda wasu ƴan bindiga suka kutsa cikin wani masallaci da ke Abbatuwa a garin Jibiya, sa'ad da ake cikin sallar tahajjud, inda suka yi awon gaba da kimanin masallata 40 cikin su har da matan aure. To amma jami'an tsaro sun ceto 30 daga cikin waɗanda aka sacin. Wakilinmu Sani Sha'ib Malamfashi na ɗauke da wannan rahoton.
Wannan lamari dai ya auku ne a tsakiyar daren jiya, sa'ad da ake sallar tahajjud don neman rahmar Allah, wanda galibi musulmai maza da mata waɗanda ke da kokari sukan je masallaci mafi kusa da su don yin sallar tsayuwar dare. Malam Mustapha Musa yana cikin masallacin sadda waɗannan mahara suka kutsa kai suka shiga.
Wallahi muna cikin sallar tahajjud, kawai suka zo mutum hudu suka shiga masallacin da bindigu, saura suka rarraba wajen masallacin, sai suka rufe kofa biyu, sai suka bar kofa biyu, ɗaya yana shiga sai ya fara zuwa wajen liman, sai ya anshi sifika da ke hannun liman sai ya mare, sai liman ɗin ke cewa kawai wanda ya ta'ayi jihadi, sai suka yi hali biyu cikin masallacin. Da aka fito da ya sai suka hali da, sai suka tafi da mu, to sun tafi da mu, akwai matana akwai yaro na yana kuka, da na ce ni ba zan iya ba, sai haƙuri su saki wannan mai goya. Ni zan tafi, suka ce ba za su tafi ba, sai ce to ni gaskiya ƙahona ba su ɗauka ta, sai suka ce to sai dai aka shina abun, suka halba da yake ba komai ga abin na gane ba komai, sai dai suka ci gaba da ruguna. Eh gaskiya za mu kai da mutum mai mutum 30, to amma wasu ai an ce sun daddare ke ban iya gane wanda ya taho da wanda bai taho ba, amma dai mun ku kimanin mu 30 wanda aka tara. Yanzu haka matana da yaro na suna fahimu.
Chiko Malam Saminu shi ne ma wanda suka fara nuna da bindiga Allah kuma ya tsirar da shi.
Duk lokacin da suka zo sun yi kukin gaba ɗaya koyon masallacin suka dade da bindigu, suka ce mu hoto sai kowa ya fita. A lokacin da suka ta tsawa ko fita, sai suka turo wani yaro ya zo yana sau-sau wanda duk ya aje waya a wurin yana tsincewa. Ya nuna yaron da bindiga shi bai wuce shekara 17 dai bai ma iya cika ta ba ake tunani. A lokacin yaron ya koro mu daga ciki, ni da fara fitowa da na fito daga cikin masallaci, akwai wani mutum a hannuna gefe baya gani, ni na kamo hannun shi na fita da shi. Na fito a rabin masallaci na taka so daya, sai na ga wani a bakin wurin yayi kukin ya nuna ina zan fita, wani ce mai aba ina zani.
Wato ya ɗana bindiga kenan kake nufi?
Ya ɗaga bindiga. Ɗaya na biyu kuma sai na karo da wani mai kwamandan nasu mai basu direction ina zani. Ta ce mai aya ogadi inda ka ce mu tafi mu yanzu can za a yi. A lokacin da ya nuna hanyar da za mu yi, na fusgi makawan wajen so uku ko so hudu da niyyar in Allah ya yarda zan tsira zan tsiratar da shi. To na soma so kusan bi makawan da bai gane ba, kawai na saka sai na ruga, sai ya bi ni, sai ya bar wannan makawo sabanin su sauran suna bakin harabar masallacin, kowa ya hito gaba daya. Na ruga sai ya bi ni yana harbin kazanyi, harbin kazanyi. Inda Allah ya taimake ni na ruga cikin duhu ne, sai ban ga wata katanga ba, sai da na kai mata karo sai na hwada kwanci. Lokacin da na hwada lokacin ya harbi. Ko da yayi wannan harbi kuma sai na zabi tsallaka katanga sai na dira na ruga. To ya bi ni ya bi ni, sabanin da ya bi ni shi kuma wannan makaho nan sai ya karya kwana yana rarrame-rarrame, sai ya hwada ma wata mota sai ya shiga karkashin ta ya kwanta. Amma yanzu ana tunanin sun tafi da namiji mutum 7, mace 3, sai yaro na goye kwaya daya.
Ni Maryama nake, ana sallah ta kiyamu sai ni. Sai shi ne suka ce a bada wayoyi. Daga bada wayoyi ko sai suka ce kar uban da ya fita.
Yan sanda da sojoji kai ba ma su kadai ba, har da yan bijilanci da al'ummar garin Jibiya wanda aka bi bayan waɗannan barayi, alhamdulillah an kwato mutum 30 daga ciki.
San Shabi Malamfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gai da Sani Sha'ibu Malamfashi, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da ƙarin wasu labarai.
To Sarfilu, ƴan sanda biyar na daga cikin mutane akalla 6 da suka mutu da yammacin jiya Lahadi a wani harin ƙunar baƙin wake a birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia, cewar shaidu da jami'ai. Manjo Sadiq Adan Ali, mai magana da yawun ƴan sandan Somalia, ya tabbatar ma kafafen labarai cewa komandojin ƴan sanda biyu na daga cikin waɗanda aka kashe. An kashe Manjo Ahmad Abdullahi Basheni, kwamandan lardin Wabire na birnin Mogadishu, da Manjo Abdulbasir Mahmud Agai, tsohon mataimakin kwamandan Waliyo Adde tare da sauran jami'an 'yan sanda uku. Wani farar hula da ke zaune kusa da ofishin 'yan sandan shi ma ya mutu a wannan fashewar. A ƙarshe, shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya sha alawashin yin amfani da shekarar da ta rage masa a kan karagar mulki wajen kawo zaman lafiya mai ɗorewa a yankin ruwan Koriya. A wani jawabinsa da aka yada ga ƙasa baki ɗaya ta gidan talabijin daga birnin Seoul a yau ɗinnan Litini, shugaba Moon ya ce wannan shekarar ta ƙarshe na wa'adinsa na shekaru biyar na iya zama abin da ya kira dama ta ƙarshe ta matsawa gaba daga zaman lafiyar da ba kamalalle ba zuwa mai ɗorewa. Moon ya bayyana goyon bayansa ga salon diplomasiyar shugaban Amurka Joe Biden na abin da ya kira cizawa da hurawa bi sannu a hankali da kuma aikatawa wajen batun kawar da makaman nukiliya a yankin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau ne ma'aikatar sufurin Najeriya za ta kaddamar da wani kwamiti da zai gudanar da bincike akan shugabar hukumar sufurin jiragen ruwan kasar Hajiya Hadiza Bala Usman da ake zargi da gazawa wajen shigar da kudaden shiga asusun gwamnatin Najeriya. Tare wasu suke zargin akwai lauje cikin nadi. Wakilin muryar Amurka a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da karin bayani.
A yau dai ake sa ran ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi zai kaddamar da wani kwamiti da zai fara gudanar da bincike akan shugaban hukumar tashoshin jiragen ruwan Najeriya Hajiya Hadiza Bala Usman da yanzu haka aka dakatar da ita bisa zargin da ma'aikatar sufuri ke mata na gazawa wajen shigar da wasu kuɗaɗe kimanin naira biliyan 165 cikin asusun gwamnatin Najeriya. A ranar Juma'ar da ta gabata ne dai kakakin fadar shugaban ƙasa Garba Shehu da sanarwa cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dakatar da Hajiya Hadiza Bala Usman. Kwamitin na yau da za a kaddamar da na karkashin jagorancin wani darakta ne mai kula da harkokin jiragen ruwa Alhaji Awolu Dauda Suleiman. To kwa yan Najeriya suka ji game da wannan mataki da gwamnati ta dauka da dakatar da Hajiya Hadiza Bala Usman? Ga dai abinda ne mazaunin birnin Lagos yake cewa
ya kamata za a yi bincike idan an tabbatar da cewa ta yi wannan laifi. To ya kamata ta sauka daga gudanarwa sannan kuma ko kuncin da ya kamata a mata a mata don kuma ka tabbatar da cewa ba ta da wannan laifi. To a mai da ita akan kujerar da sanan shi kuma zo ba da hakuri.
Sai dai kuma tuni Hajiya Hadiza Bala Usman ta yi korafin cewa bata saba ba duk wani doka da ake zarginta da karyawa ba wajen harkar shigar da kudaden gwamnatin tarayya daga hukumar kula da tashoshin jiragen na ruwa kamar da wata wasika da ta aike wa shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa Farfesa Ibrahim Gambari ya nuna haka ma yanzu haka ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin wasu jigajigan 'ya'yan jam'iyyar APC da kuma masu fada a cikin gwamnatin Muhammadu Buhari wanda suke ganin ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi shi ma bai bi ka'idojin da suka kamata ba na dakatar da ita daga kan mukamin nata. Tuni dai masu fafutuka kare haƙƙin bil'adama irin su Comrade Musa Jika na ƙungiyar Amnesty Support Group suka yi sharhi game da wannan mataki na gwamnatin Muhammadu Buhari wanda take ɗauka a kan jami'anta bagatatan da sunan yaki da cin hanci da rashawa.
Mu muna ganin wannan kaman wani bita da kulli ne. Idan baka manta ba ya shafi shugaban health insurance na ƙasa gabaki ɗaya ya taba shafan shi irin wannan. Yana zaune aka ce an dakatar da shi akan maganan waɗansu kuɗaɗe. Na biyu kuma kar ka manta akwai wani assistant controller general wanda shi ma duk a wannan zamanin gwamnatin shi ma aka san dai laifin da aka shafa mashi aka raba shi da kujeran. To sannan aka gangaro har kan magu sannan kuma aka gangaro har kan ita Hadiza Bala Usman. So saboda haka mu muna gani wannan wani tsari ne wanda yake bai kamata ba.
Dide kokarin da nayi domin jin tabakin Hajiya Hadiza Bala Usman game da wannan mataki da gwamnatin tarayya ta dauka akan ta ya ci tura inda wani na kusa da ita da baya son ambaci sunansa yace yanzu kallo ya koma ma'aikatar sufuri na kasa da kuma fadin shugaban kasa don haka ba za su ce komai ba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
A gai da Babangida Jibrin, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na yau, za mu leƙa babban birnin tarayya Abuja don jin irin halin da makarantu suke ciki, wanda ba su da bambanci da yanayin ha'ula'i da sauran makarantu suke ciki a duk faɗin ƙasar. Mafi akasarin jama'a na da tunanin cewar makarantu a babban birnin tarayya Abuja sun fi na jihohi nagarta, kasancewar babban birnin tarayyar ƙasar ne. Amma a wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta haɗa muna, wanda zai canza tunanin jama'a dangane da irin halin da ake ciki ko a babban birnin tarayyar ƙasar.
Batun koyarwa da samun ingantaccen ilimi musamman a makarantun gwamnati abu ne da ke cikin wani yanayi, duba da yadda ake sakaci wajen ba wa ɗalibai ilimin da ya dace su yi gogayya da takwarorinsu na makarantun da ba na gwamnati ba. Wasu lokacin ma ba kujerun zama muhimman kayan aiki gine-gine, inda ake ganin yara na azuzuwa mara rufi da dai sauransu a wasu lokuta, kamar yadda masana a fannin ilimi suka bayyana. A birnin tarayya Abuja, makarantun gwamnati na buƙatar gagarumin gyara, sabbin gine-gine, kujeru, kayan aiki na zamani kamar su na'urorin tafi da gidanka don inganta ilimi, ɗakunan ajiyar na'urorin karatu na zamani, malamai ma su sami ƙarin horo don inganta aikin koyarwa, in ji shugaban makarantar sakandaren mataki na farko na unguwar Katamfi Alhaji Yahaya Daudu.
Gaskiya kam da na shigo nan na tare da yara a kowane aji kusan 80-90, to Allah ya sa akwai su azuzuwan da suke neman gyare-gyare. Gwamnati kuma sun yi kokari, sun shigo muna da gyare-gyaren, kuma suka ba mu kujerun yara, sai muka samu damar rage su har zuwa 60. Kowane kujera yara sun samu zaman biyu-biyu, to wannan abu ya ba mu dama. Ya yi compliant da distancing. Daga farko dai mun samu matsala, amma sai da muka tashi tsaye, muka wa PTA kuka, suka yi kokari, sun karo muna wasu malamai. Sa'annan kuma mun wa kuka, muka kai kuka wurin authority, su kuma sun taimaka muna, suna dan supported din da wasu malamai daga primary school. To abin ya dan kawo sauki yanzu. Muna fara neman kujeru na yara. Da azuzuwan ba mu kima yara su zama a 20 a kowane aji ba, ko da ke policy din ya ce tsakanin 35-40, ya nuna cewa idan mun samu ƙarin azuzuwan za mu so, sannan kuma kujeru za mu so, malamai kuma za mu so. Gaskiya ne da dawowansu daga COVID break din nan, yara da dama kam sun kusa mintuwa abin da aka koya musu. Daga shigowansu mu ma mun anshe su hannu biyu ba da batan lokaci ba, mun sa su a azuzuwa, ana ta koya musu hadu da extra lesson. Previous times din sun samu daman darasi, kuma sai gwadawa, kuma gwadawa ya bayani cewa sun kama koyarwan dama sosai.
Tun bayan komawa aikin karantarwa a watan Janairun shekarar da muke ciki, baya ga tsawon lokaci da ɗalibai suka shafe a gida sakamakon rufe makarantu don daƙile yaduwar cutar coronavirus, da kuma yajin aikin gama gari da malaman jami'o'i suka yi a shekarar 2020, malamai a makarantun gwamnati ke kokawa kan koma baya da aka samu da karatun ɗalibai, banda buƙatun kayan aiki, kamar yadda wani malami a makarantar firamarin Yanya da aka fi sani da phase 1 primary school ya bayyana.
Da aka dawo mun ga an kawo sababbin kujeru, an ya taimaka mun decongesting wayansu ajijuwa, aka bi protocol na COVID-19 har zuwa wannan lokaci. Babban da haka, har yanzu akwai bukatu na electronic media, na ura, na kwaizwa, wanda ko a gida yara za su iya su koyi wani abu. Abin da haka ma, renovation ma da is need. From time to time muna roka gwamnati ta yarda a dinga zuwa ana yin renovation, da kuma rashin wuta da yake fuskanta shi ma matsala ne wanda muna bukata. Idan so samu ne a tura malamai su je su yi karatu na ICT, so that mu samu mu karo mu catch up da wayansu kasashe na waje, zai kawo taimako da kuma cigaba cikin karatu a Nigeria. A gaskiya mun samu cikas a wannan bangare, domin yara da suka koma gida ba karatu ba komai, sun koma kasa, so mun discover cewa sun yi sanyi, sun koma baya. Amma da yake abu ne wanda ba za a yi komai a kai a lokacin can ba, yana da kyau kyau a tashi cikin lokaci domin yaran nan su samu su catch up da sauran kasashe na waje.
Ba a bar sarakunan gargajiya a baya ba a kiraye-kirayen inganta yanayin da makarantun gwamnati ke ciki a birnin tarayya Abuja, inda sarkin Fafe Alhaji Abubakar Ibrahim Jimba yake cewa
alhamdulillahi lalle malaman suna kokari, kuma wanda muna ganin a yanda gwamnati ta dauki mataki ya kamata su kuma su jaddada daukaka kokarin ba malaman guzari da cin gaba yadda zasu ci gaba da jin dadi, yadda zasu tabe da harkan koyarwa yaran mu, yadda kuma zasu ci gaba da karatu su ma yaran, idan aka dauki kwararren mataki akan su wanda aka nuna cewa lalle suna kokari da yadda aka samu tazaran rashin samu karatu ma yara a lokacin da ake maganan COVID-19, to in aka ci gaba da haka din to insha Allah ina ga su ma dadin watabe da harkan su yadda ya kamata. Shi makaranta idan gwamnati sun gina makarantu hakika akwai lokacin da zai kawo a ga cewa ya kamata a yi renovation, idan ana gyara to su yaran da suke karatu a cikin wannan azukan da ake gina wanda kuma yana iya yiwuwa ga cewa azukan sun kai shekara 5-6 ba a yi renovation din su ba, amma kuma yana renovation da kin ga yara za su ji dadi da shigowa cikin azukan suna karatu a ciki, su malaman da su ma suke koyarwa yaran a cikin makarantu, ya kasance government ta dauki kwararren mataki ya kasance cewa sun yi abin da zai kawo wa malaman su ma kwazo kasance a makarantun gaba daya, babu wani makarantu azukan aga cewa suna nan a wargaje wanda su bale sa su burin sanya su cikin jin dadin shiga azukan suna koyawa yara ba, to in a government tana yin wannan kulawa da wayannan gyare-gyaren insha Allah malaman gaba daya za su ci gaba da samun kwazo da tafi da ikon karatu.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan rahoton. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia, da fatar masu azumi za su sha ruwa lafiya. Muna muku fatan a yi shagulgulan bikin sallah lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi hau shi
a gaida Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu rauku ke aiko mana ta email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Yusuf Bazuka Meleda a Gwalallo, jihar Bauchi. Ya ce, salam VOA Hausa, ku bani dama na yi kira ga shugabannin Najeriya da su farka daga barcin da suke yi su ceto 'yan Najeriya daga kisan kiyashin da ake yi musu. Ku tuna fa, ranar gobe kiyama Allah zai tambaye ku. Daga nan sai kuma wasiƙar Isa Lawan Girgir, jihar Yoban Najeriya, ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa. Zargin da ake yadawa a yanar gizo, wai an gano jirgin helicopter wanda ke kaiwa 'yan ta'adda abinci da makamai a jihar Niger, mallakar wani tsohon shugaban ƙasa. A gaskiya wannan babban magana ce wanda ya kamata a yi binciken kwakwab a kanta. Shi kuma Nasiru Adamu Kainuwa Haɗeja cewa yayi, duk mai tunanin Najeriya ba za ta taɓa gyaruwa ba, alamu ne na yana cikin gurɓatattun ƙasar. Haka zalika babba alama ce ta zai iya aikata aikin ta'addanci. 'Yan Najeriya, Najeriya ta mace, mu muka ɓata ta, mu kuma za mu gyara ta. Ita kuma Zainab Usman Shitu Mahuta cewa ta yi, gazawar gwamnati da rashin iya mulki na jam'iyyar APC shi ne yasa gwamnatin Najeriya ke zargin wasu 'yan siyasa da ma malaman addini na yunkurin kulle makarkashiyar kifar da gwamnati, amma ba wani abu ba. A don haka, shugaba Buhari, kalubale gare ka. Daga nan kuma sai wasiƙar Shehu Adamu Rijau, ya ce a yayin da ake kusantar sallah, yana da kyau masu shi su taimakawa waɗanda ba su da shi, domin su ma su samu sukunin gudanar da sallah cikin walwala da jin daɗi, musamman ma a wannan lokaci da ƙasar tamu ke fama da matsalar tsaro. Gashi kuma aljihun jama'a babu nauyi, da fatan waɗanda abin ya shafa sun ji kuma za su yi hakan. Allah ya sa haka, amen.
Wasiƙa ta ƙarshe ta haɗin gwiwa ce daga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabar Jau. Suka ce naɗa Muhammad Koko a matsayin muƙaddashin hukumar MPA, Allah ya sa shi ne mafi alheri ga al'ummar Najeriya, domin wallahi wani lokaci da sabon gini gwan mayaɓe. Mun gode da waɗannan saƙonnin, a ci gaba da aiko mana.
Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron fallar azumin Ramadan.
Wani dai sunana Hamza Adam Abdulhamid.
Wallahi in faɗa maka, bokaye da yake sun raina wasu 'yan siyasa, sun raina wasu 'yan boko, sun raina wasu 'yan kasuwa, sun raina wasu masu mulki, sun raina wasu talakawa, wallahi sharuɗa suke kama musu. Da ake kama mutum yana kwakwalar ido a makabarta, ba boka ne ya aike shi ba? Yace a je a kwakwalo idan wanda ya mutu yau, sai ya je duba sabon kabari. Da ake kama mutane suna yankar al'aurar ɗan adam ta mace ko ta namiji, ba boka yake sa su ba? To boka ba wai shan giya kawai da aka faɗa a nan ba, duk abin da aka ce mutum yayi, in dai ya yadda ya je gun bokan, to ai an gama da shi. Allah kiyaye. Kuma in ba tauhidi, ni na taɓa ganin wani doctor wanda bai san ABCD ba ya yi masa wayo ya karya kudinsa, ya masa dabara ko ABCD bai karanta ba, wannan kuma doctor ne, kuma ma ba a ƙasar nan ya zama doctor ba, a ƙasar Turawa. Ka san dai iya da wayo ko? To na ga wanda bai yi karatu ko primary bai yi ba, ya yi masa wayo, ya yi masa dabara, saboda mai, saboda ba shi da tauhidi. Saboda haka a guji bokaye, yanzu ya haɗa faɗa. Kwanan nan a wata ma'aikata a garin nan, wasu wuraren wasu masana'antu, wani injin da ya kafa yana sana'a da shi, sai yana taɓaci, ana ta gyara, kawai don tsabar rashin hankali mata biyu ga asarar gyara, kuma ya je ya biya boka kuɗi. Wai a duba masa me yake faruwa, sai boka ya ce masa, ai makwabcinka ɗin nan ya sa maka hannu. Kwanan nan ake faɗa ne, sai ya je ɗauko muciya, irin ƙatuwar muciyar nan. Yanzu zai rarraɗe shi, washi ya sa masa hannu.
Allah ya sa mu dace. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar Afghanistan, wadda za ta fara aiki da zarar an fara bukukuwan kwanaki uku na ƙaramar sallah daga ranar Alhamis, wanda zai kawo ƙarshen watan azumin Islama na Ramadan. Sanarwar ta biyo bayan jerin hare-hare da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin addini ta kai kan sojojin gwamnati a faɗin larduran Afghanistan da dama. Ma'aikatar cikin gida ta faɗi yau ɗin Litinin cewa gab da wannan sanarwar tsagaita wuta ta Taliban, mutane akalla 12 sun mutu bayan da wani bom ya tashi da wata motar bus a lardin Zabul na kudancin ƙasar. Haka zalika, wannan sanarwar kwance ɗamara na zuwa ne kwana guda bayan da tashin wasu jerin bama-bamai a harabar wata makarantar 'yan mata a birnin Kabul ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60, akasari ɗalibai. Yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 kulle yomin a ƙasar India ya ɗan ragu, amma har yanzu adadi ne mai yawa. Ma'aikatar lafiyar ƙasar ta faɗi yau ɗin Litini cewa cikin sa'o'i 24 da suka gabata an samu sabon kamuwa da cutar 366,161 da kuma sabon mace-mace 3,754. To sai dai kuma ƙwararru kan lafiyar jama'a sun ce sun yi imanin cewa ƙirgen ne dai ba a kammala shi ba. Zuwa yanzu waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 a India sun kai miliyan 22.6, a cewar cibiyar tattara bayanai game da cutar ta COVID-19 ta jami'ar Johns Hopkins.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za ku ma yi ziyarar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com. Da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da yake na gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashim Gumal da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakata shirin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.